sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanku da wannan lokaci kuma barkanku da kasancewa tare da mu. Da fatan ana shan hantsi lafiya. Yanzu ma Aisha Mu'azu ce tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki muke farin cikin sake dawowa a cikin wannan shiri namu na hantsi yau Juma'a 15 ga watan Satumbar shekarar 2023. Bayan labaran duniya za ku ji cewa gwamnatin jihar Borno ta tashi haikan don tsaftace harkokin makarantu masu zaman kansu. Ko menene ra'ayin mutane a game da wannan mataki?
Jiya muka cire wata sanarwa muka nuna musu makarantun da gwamnati ta san da su duk makarantun da ba sunanta a wannan list a koyaushe gwamnati za ta iya rufewa don daliban ne ma primary repeat din da ba daliban a goben nan za mu je mu rufe
sannan yayin da ake ci gaba da kokarin gano waɗanda suke rayu a Libya inda aka bada rahoton mutuwar sama da mutum 2000 sakamakon ambaliyar ruwan da ta afka a kasar za ku ji abin da wani likita yake faɗi a game da matsalolin lafiyar da za a iya fuskanta muna kuma da rahoto a game da ranar demokradiyya ta duniya da kuma shirin yanayi da muhalli da na saba gabatarwa amma fa duk waɗannan sai bayan mun sha labaran duniya
jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya Tawagar masu bincike da ke aikin ceto sun kwashe yinin Alhamis a gabashin kasar Libya suna aiki da ambaliyar ruwa ta yi sanadin mutuwar dubban mutane sannan dubbai suka bata. Zuwa yanzu da ba a san hakikanin adadin waɗanda suka mutu sakamakon ambaliyar ruwa da ta faru a ranar Lahadin da ta wuce ba. Kamfanin dillancin labarai na Associated Press ya rawaito ministan lafiya na gabashin Libya Usman Abdul Jalil. Yana cewa an binne gawarwakin mutum 300 yayin da ake ci gaba da shirin binne wasu Abdulraham Al-Gaiti magajin garin Derna ya shaidawa gidan talabijin na Al-Arabiya cewa adadin waɗanda suka mutu zai iya kaiwa 20,000 Derna shine yanki da ambaliyar ta fi kamari inda ruwan sama kamar da bakin kwarya da fashewar madatsun ruwa suka lalata gine-gine sannan tabo ya binne yankuna da kuma awan gaba da mutane zuwa teku ma'aikatan harkokin wajen Rasha ta faɗa a ranar Alhamis cewa ta kori wasu ma'aikatan ofishin jakadancin Amurka biyu daga kasar bisa zargin su da yin aiki da wani dan kasar Rasha da a bayan Moscow ta zarga da yin ayyukan leken asiri a cikin wata sanarwa da ta fitar ma'aikatar harkokin wajen kasar ta ce ta gayyaci jakadiyar Amurka Lynn Tracy tare da sanar da ita cewa jami'an diplomasiyyar biyu Jeff Seelin da David Bernstein sun gudanar da ayyukan da suka saba doka ta hanyar hudda da wani dan kasar Rasha Robert Shanov kuma dole ne su bar yankin na Rasha a cikin kwanaki 7 Shanov ya yi aiki ne a matsayin ma'aikaci na kasar a karamin ofishin jakadancin Amurka da ke gabashin birnin Vladivostok na sama da shekaru 25 har sai da Rasha ta ba da umarnin dakatar da ma'aikatan cikin gida na ofishin jakadancin Amurka a shekarar 2021. Labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. An tuhumi Hunter Biden dan shugaban Amurka Joe Biden a ranar Alhamis da laifin yaudarar wani dillali mai saida bindiga ya sayar masa da makami wata sabuwar alama da ke nuna yadda matsalolin shari'a da Hunter ke fuskanta. Za ta iya shafar takarar da mahaifinsa zai yi na sake tsayawa takara a shekara mai zuwa. Wannan ne karan farko da aka tuhumi wani ɗan shugaban ƙasa mai ci da aka shigar a kotun gunduma ta Amurka da ke Delaware inda aka tuhumi Hunter Biden da laifuffuka 3 masu alaƙa da yin ƙarya game da cewa yana amfani da miyagun ƙwayoyi a wancan lokacin wanda a ƙarƙashin doka ta haramta masa mallakar bindiga. Wannan shari'a na wakana ne yayin da mai yiwa Joe Biden mai shekaru 80 ya sake karawa da wanda ya gada na jam'iyyar Republican Donald Trump mai shekaru 77 wanda ke fuskantar shari'a hudu a kansa.
Nan da wani lokaci Hafiz zai dawo don karanto mana sauran labaran yanzu dai ga rahotonmu na farko Gwamnatin jihar Borno karkashin jagorancin Farfesa Babagana Umara Zulum tana kokarin seta al'amuran makarantu masu zaman kansu kana tayi barazanar daukan matakai akan duk makarantar da bata mutunta sharuɗan da gwamnatin ta gindaya ba. Daga Maiduguri ga wakilin muryar Amurka Haruna Dauda Biyu da ci gaban labarin.
Gwamnatin jihar Borno ta yi barazanar wasu makarantu masu zaman kansu har fiye da 300 sakamakon rashin cika wasu ga'idoji da gwamnati ta shimfiɗa da kuma aka ɗewa musu lokuta dama. Gwamnatin ta zana da makarantu masu zaman kanta har fiye da 600 kuma ta yi ƙoƙarin sabunta rajistan waɗannan makarantu da sai kowa da makaranta kakansa don sabunta masa rajista. Injiniya Lawan Abba Wakilbe shi ne kwamishinan ma'aikatar ilimi na jihar Borno wanda ya shaida mana ma labari hakan. Najeriya dai na da yara sama da miliyan 10 da ba sa zuwa makaranta ciki kuma akwai miliyan 1.5 da suka fito daga jihar Borno da su ma ba sa zuwa makarantan. Wannan hakan tarawa gwamnatin jihar Borno hankali. Akwai matakin da gwamnatin jihar Borno za ta dauka wajen haɓaka harkar ilimi a jihar. Ga dukkanin bayani da kwamishina mai kasa ilimin game.
An ba su lokaci akan su zo su gyara takardunsu. Muna kyautata zaton akwai makarantu 600. An ba da wata biyu aka zo aka ƙara ya zama wata 6. A wannan wata 6 makarantu guda 266 ne kacal suka zo suka yi bi umarnin gwamnati. Shi yasa wanda ba su zo su yi ba muke barazanar zamu rufe. Ma'aikatan nan kuma za ta tura committee su je su duba sai su zo su ba su sabon certificate cewa gwamnati ta san da zaman su je su.
To ranka dai komai ne kuma waɗannan dalibai ke karatu a irin waɗannan makarantu?
Shine yanzu muka nuna iyaye jiya muka cire wata sanarwa muka nuna musu makarantun da gwamnati ta san da su. Duk wanda makarantar da ba sunanta a wannan list gwamnati ba ta san da ita ba kuma a koyaushe gwamnati za ta iya rufe. Don daliban ne ma fara ribetin da ba daliban a gobe nan zamu je mu rife saboda kowa ya je ya samu wata makaranta.
To ranka da ganin cewa akwai rahoton da majalisar ɗinkin duniya ta cire na cewa yara kusan miliyan 10 ba sa zuwa makaranta a jihar Borno kuma akwai miliyan 1.5 da su ma ba sa zuwa makarantu a wannan jiha. Kamar me wani mataki gwamnatin jihar Borno take dauka na ganin cewa ta magance wannan matsala na rashin zuwan yara makaranta?
Gwamnati ta gina manya-manyan makarantu da ake kira mega school guda 30. Gwamnati ta gina ta gyara ajiyoyi aji guda 1,851. Gwamnati ta bada uniform kusan miliyan 1 kyauta. Gwamnati ta yi takardu kusan miliyan 1 komi ai. Yanzu ba karamin hukuman da zaka je da ba makarantan gwamnati. Abinda muke bukata ka kai kanka komi gwamnati za ta ba.
To komai yayin yaran ke cewa ne game da wannan barazana da gwamnati ta yi wa da na makarantun masu zaman kansu?
Sunana Audu Abakurama. Gaskiya nayi marhaba da jin haka da nayi saboda wasu makarantun gwamnati ma ko da za a inganta su su ma su yi daidai da makarantun da ba na gwamnati ba. Dan kai la'akari da cewa gwamnatin jihar Borno yana kokarin inganta gine-gine makarantu so hakan zai kawo makarantun gwamnati su sa hazaka da basira su ci gaba da koyar da ɗaliban talakawa da kuma sauran wanda ba su da galibowa hannu. Wasu suna da ƙarfin da za su iya cika wannan sharuɗan da gwamnati ta zayyana musu, wasu kuma ba za su iya ba, dole za a rufe su.
To sunana Tijjani Usman Bello. Makarantun gwamnati ba wani karatu ake yi ba, kuma mun dan samu mu lallaba muna kashe kuɗi muna tura makaran yaran makarantan masu zaman kansu ɗin kuma yanzu a ce a rufe. Ana so yaran mu su dawo gida su zauna kenan su tsuguna bayan tincan farko ba mu sa su a makarantan gwamnati ba. Rashin ilimi ga yaran mu a wannan lokacin gaskiya ba kankanin mummunan lamari bane. Kuma makarantun masu zaman kansu din ina roƙon su da su yi kokari su cika waɗannan ka'idoji din saboda a zauna lafiya.
Mallam Yakubu Musa, wannan ka duba tun shekaran da ya wuce aka ce duk makarantun da ke gari su zo a tantance su, a san cewa suna abin da ya dace ba wai kawai sun bude wani wajen neman kuɗi bane, suna cutan yaya suna karban kuɗi. So su zo su duba don tsammanin ma wannan abin yana bukatan ka biya wani kuɗi ba. So duk wanda kaga bai je ba to gaskiya akwai lauje cikin nadi. So na goyi bayan wannan.
Wasu yan yara kenan kai bayyana ra'ayinsu game da barazanar da gwamnatin jihar Borno ta yi da cewa za ta rufe wasu makarantu masu zaman kansu idan ba su kawo ka'idoji da gwamnati ta shimfiɗa musu ba. Haruna Dauda Biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
A gaida Haruna Dauda Biyu. Masu sauraro ana sauraron wannan shirin ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu ga Muhammad Hafiz da sauran labaran duniya.
Kasar Pakistan za ta sake bude babbar hanyar iyaka ta Tarham da Afghanistan a yau Juma'a bayan rufewa na kwanaki 9 saboda ta'addanci da sauran matsalolin tsaro a cewar jami'an kasashen biyu. Wannan sabon sauyi da aka samu ya zo ne bayan da ministan harkokin wajen Taliban Amir Khan Muttaqi ya alƙawari a wata ganawa jiya Alhamis da muƙaddashin jakadan Islamabad a birnin Kabul cewa ƙungiyar ba za ta amince da amfani da ƙasar Afghanistan wajen aiwatar da ayyukan ta'addanci kan Pakistan ba. Wani jami'in Pakistan ne ya shaida wa BOA bisa sharaɗin sake sunansa saboda ba a bashi izinin yin magana da kafafen yaɗa labarai a bainar jama'a ba. Ofishin mataki ya bayyana cewa a ganawar da wakilin Pakistan Ubaid Nizamani sun tattauna batun rufe kan iyaka da matsalolin da 'yan gudun hijira da 'yan kasuwa na Afghanistan ke fuskanta a Pakistan. Daga ƙarshe, ɗaya daga cikin fitattun manhajoji na duniya TikTok na ci gaba da fuskantar suka a Kenya game da abin da masu suka suke gani a matsayin abubuwa marasa kyau, kalaman kyama da kuma munanan halaye da ake watsawa a manhajar. Wani mai fafutuka ya aika da takardar koke ga Majalisar Dokokin Ƙasar da ta haramta amfani da manhajar ta cana, duk da cewa miliyoyin matasan Kenya na amfani da ita wajen nishaɗi, cuɗanya da jama'a ko ma neman kuɗi. Wani binciken jin ra'ayin jama'a na 2023 da cibiyar labaran zamani ta Reuters ta yi, Kenya ce babbar cibiyar duniya ta amfani da TikTok saboda dalilai daban-daban. Kashi 54 cikin 100 na 'yan Kenya na amfani da dandalin ne saboda wasu dalilai iri-iri. Gwamnatin Kenya ta ce TikTok da sauran manhajojin kafafen sada zumunta na samar da kuɗaɗen shiga da yawansu ya kai dala miliyan 3 ga tattalin arzikin ƙasar a duk wata. Kwanan nan shugaba William Ruto ya gudanar da wani taron tattaunawa da shugaban kamfanin TikTok ta yanar gizo, wanda ya amince da aiwatar da wasu ka'idoji kan manhajar da kuma kafa ofishi a Kenya. Ƙarshen labaran duniyar kenan.
To, a gaida Muhammad Hafiz Baballa da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Madalla. Yanzu kuma za mu sake waiwayar sauran rahotanninmu. Yayin da ake ci gaba da aikin ceto da gano waɗanda suke raye a Libya, inda mummunar ambaliyar ruwa ta yi sanadiyar mutuwar dubban dubatan mutane, kana aka kasa gano wasu dubbai. Kamar yadda kamfanin dallancin labaran AP ta ambato ministan lafiyar ƙasar Osman Abdul-Jalil yana cewa tuni aka yi jana'izar gawarwaki 3,000 yayin da ake ci gaba da kokarin binne sauran 2,000. Dr. Dahiru Muhammad likita ne kuma ɗan rajin kare muhalli a arewacin Najeriya. A cikin wata hira da nayi da shi, yayi bayani kaman a game da irin matsalolin lafiyar da ka iya faruwa biyo bayan wannan ibtila'i da ta afka ƙasar.
Ni gaskiya kusancin ma kafin wannan akwai haɗarka da yawa, amma kuma abin da ya fi mafi muni shine shi wanda ya mutu kusan zaka ce ya tafi kenan. Ya danganta kuma tambayar an mai adalci ko kuma me ya kawo mutuwar tashi. Amma akwai abin da ake cewa traumatic death na flooding, wato irin damuwa da mutane suke samu ko kuma irin tashin hankalin da mutum ya gani yana ban musu wasu cututtuka da dama a ransu. So abin mamaki ba wanda ma yake magana akan su wa'innan illolin. Mutane da dama suna samun anxiety and depression, musamman wanda za a zo a ce miki sun yi noma, ruwa ya zo ya wanke wajen, ko kuma suna cikin gidansu ruwa ya zo ya shiga ya kashe 'yan'uwansu ko sun yi asarar dukiyoyi. So duk irin wannan illolin gaskiya illolin da dama da suke affecting rayuwar mutum, wani har ƙarshen rayuwar shi. Kuma yawanci ya kiga mutane da suke low economic class suke. So already ma wanda yake fama da abin da zai ci mai, sannan ya zo ya samu wannan ibtila'in, zai kira shi dama ba ma a maganar kuɗin magani, dama maganar da yake ta fama ita ce mai ma zai ci. So da yawa wani daga nan kusan rayuwarsa literally ta zo full stop, zai zo ya ta fama ne da sauransu har kuma lokacin da rai zai halu shi. So wannan kiyama wanda yake raye kenan kafin kuma maganar wanda ya mutu.
Dr. Dahir Muhammad kenan a wata hira da na yi da shi a game da matsalolin lafiyar da ka iya biyo bayan ambaliyar ruwan da ta auku a gabashin Libya. Daga batun ibtila'in ambaliyar ruwa kuma yanzu sai batun siyasa. 15 ga watan Satumbar kowace shekara rana ce da ake bikin ranar demokuraɗiyya a faɗin duniya. Ana sadaukar da wannan rana ne don yin nazari kan yanayin demokradiyya na duniya, inganta ta da kuma kiyaye ka'idojinta. Sai dai hauhawar juyin mulki a wasu kasashen Afirka sun bayyana kalubalen da wannan tsarin gwamnati ke fuskanta a nahiyar ta Afirka. Daga birnin Accra a Ghana, ga rahoton Idris Abdulla Bako.
Demokradiyya ta ta'allaka ne akan muhimman ɗabi'u da suka hada da ƴancin faɗan albarkacin baki, mutunta ƴancin ɗan adam da gudanar da sahihan zaɓe akai-akai. Bisa la'akari da muhimmancin waɗannan, Majalisar Ɗinkin Duniya a yayin babban taron ta shekarar 2007 ta ayyana ranar 15 ga watan Satumba a matsayin ranar demokradiyya ta duniya. Ghana ta kasance ƙasa ta biyar a jadawalin ma'aunin ƙarfin demokradiyya a Afirka na 2023 bayan ƙasashen Mauritius, Botswana, Cape Verde da kuma Namibia. Duk da cewa ana samun tangarda wasu bangarorin demokradiyya a ƙasar, amma duk da haka Ghana na iya ƙoƙarinta, inji Alhassan Suleiman Bello, mai bincike ko manazarci akan harkokin siyasa.
Jihar Afirka da West Africa gabaki ɗaya, Ghana na cikin ƴan ƙasashen kaɗan da al'amarin demokradiyyarmu da siyasarmu dai yana da ƙarfi. Mu ci da demokradiyya kuma muna cin amfaninta a kan canza gwamnati ba da tashin hankali ba. Idan ma aka yi kafa kuriya aka samu bambancin ra'ayi, muna zuwa kotu mu je fassara duban maganar na gane wanda cancanta ba shi nasara. Amma kuma democracy da kansa ma ne ɗan da ake cewa wai process ne, sababu ne gaba ɗaya da ake samu nan da nan ya nuna ya dafa kowa zai ci bai.
Sai dai Isa Abdulsalam, sakataren jam'iyyar CPP na yankin Ashanti, yana ganin demokradiyyar Ghana na fuskantar matsaloli musamman a baya-bayan nan.
Kamar ƙasa na Ghana da yake yanzu mu ma muna cikin namu alhamdulillah dai ba jin mulki ba, amma matsalolin da muke samu wanga watanni biyu da ya wuce ba abin kirki bane. Ka duba a wurin gidan ɗan parliamentinmu ba a zaman lafiya, ba daci sosai, kullum ana maganganu da yake kowa na dokan wani mataki na interest parties. Ka zo wurin ɗan alkalai kuma yanzu maganar Jan Muhammad maganar president ya bari haka muna fahimta kamar alkalin ma ana dokansu ne domin suna tare da wani kungiya na party. Ya kamata ka san Ghana ta sauri ta tashi ta doki mataki kana za ta yi tabbar mutane su samu yadda ma demokradiyya da muke ciki.
Taken bikin demokradiyyar bana shi ne ƙarfafa manyan gobe, wato matasa ba kawai shugabannin gobe bane, amma suna taka muhimmiyar rawa wajen cidda demokradiyya gaba a yau da kuma tabbatar da cewa an shigar da muryoyinsu cikin shawarwarin da ke da tasiri a rayuwarsu. Shin matasa na tasiri a demokradiyyar Ghana kuwa? Tambayar da na yi wa matashin ɗan siyasa Sadat Hamisu Baku kenan.
NDC da MPP in ka duba the leadership of those parties nan duka
youth nan na da yawa ciki, domin me sun samu karbuwa kuma da irin taimakawa da suke yin da political parties su. Isa an ka duba university da muke da shi na duka, akwai youth politics da suke yi wurin, both NDC da MPP duka muna da wannan wurin. In kuma ka duba leadership and government yanzu haka, the CEO sun various abinga institutions da muke da shi, yawanci head ɗin wannan institutions nan duka matasa ne. Ta kai sai wato youth nan suna contribute to the democracy da muke cikin yanzu. Ga isa ni dai ka tambaye na ce maka ya taimaka ko kuma youth sun taimaka cikin wato musamman mu gan cewa demokradiyyar mu ta samu karbuwa kuma ta samu zama.
Tun daga shekarar 1992 ƙasar Ghana ta gudanar da zaɓukan jam'iyyu da dama, kuma ta yi nasarar miƙa mulki cikin lumana tsakanin manyan jam'iyyun siyasa guda biyu, wato NDC da kuma MPP. Idris Abdulla Bago, sashen Hausa na muryar Amurka daga Accra, Ghana.
A gaida Idris Abdulla Bako. To masu sauraro, kafin mu ci gaba, a shakata da wannan waƙar.
Thank you.
haka yake madallah. Yanzu agogon mu a nan Washington DC na cewa karfe 3 da kimanin minti 20 na dare. Ga shirin mu na gaba. Assalamu alaikum mai sauraro. Barka da hantsin wannan rana kuma barka da kasancewa da shirin yanayi da muhalli daga nan sashen Hausa na muryar Amurka tare da ni Aisha Muqaddas. Akwai matsalolin yanayi da ake fama da su da dama a sa'adorin duniya. Waɗansu suna aukuwa ne sakamakon sauyin yanayi da ake fama da shi a 'yan shekarun baya-bayan nan. Waɗansu kuwa kamar ibtila'in girgizar ƙasar da ta afka ƙasar Morocco a ranar 8 ga watan Satumban bana mai girman maki 6.8 a ma'auni mafi girma da aka fuskanta cikin ƙarni guda a ƙasar da ke arewacin Afirka, inda dubban mutane suka rasa rayukansu sannan ya haifar da matsalolin jinƙai a daidai sa'ad da ake fama da matsalolin tattalin arziki wanda kasashen duniya suke fama da shi. Shin ne ke haifar da girgizar ƙasa? Tambayar kenan da abokiyar aiki Baraka Bashir ta yi wa Farfesa Adnan Abdulhamid, malami a sashen kimiyyar fasalin ƙasa na Jami'ar Bayero.
To dai girgizar ƙasa tana daga cikin annoba da take faruwa a duniya. Sai dai kasantuwar ita tana faruwa ne daga cikin ƙarƙashin ƙasa, ba kamar ambaliyar ruwa da sauransu ba. Cikin ƙarƙashin ƙasa Allah ya halicci wasu kamar kasaki haka, kasko wanda suke motsawa a junansu ƙarƙashin ƙasa. Sai zamanto ba kan tsandauri suke ba, suna kan abu mai ɗan laushi-laushi. Ko kasantuwarsu ainihin su abu ne masu tauri, sai suka kasance wani lokacin akan sama idan wannan abin da yake kamar ruwan taɓo-taɓo na ƙasa ya haɗu da juna, sai ya zamanto ya bankara su, sai ya zamanto su tsage. Su tsagewarsu sai su girgiza lokacin da suka tsage. Girgizawarsu shi ke kawo ainihin girgizar ƙasa. Kuma wannan kasaken an fi samunsu a wasu wurare inda yake da duwatsu, kamar kasashen da suke gefen misali in ka ɗauki Afirka misali kamar ƙarshen Afirka ta arewa wanda ake kira da North Africa. To akwai wani dutse da ya tafi tun daga farkon ƙasar Ethiopia ya tafi har can ƙarshen Afirka ɗin ta ɓangaren yamma. Wayannan ya keta ƙasashe masu yawa kamar Morocco, kamar Tunisia, Algeria da ɓangaren arewacin Egypt. To wayannan ƙasashen sai zamanto suna daga cikin wuraren da ake samun girgizar ƙasa a duniya. To kwanan a nan kuma cikin Afirka akwai wurare irin su kamar Mozambique, kamar nan cikin Afirka za a iya samu a ƙasashe irin su kamar a ƙasashe cikin Najeriya.
A nasa ɓangaren kuma Dr. Ɗahiru Muhammad, likita kuma ɗan fafutukar rajin kare muhalli wanda ya halarci taron ƙasashen Afirka kan sauyin yanayi karo na farko wanda aka yi a Nairobi, babban birnin ƙasar Kenya, daga ranar 4 zuwa 6 ga watan Satumban bana, ya yi mana bayani a game da mahimmancin taron da kuma irin nasarorin da aka cimma.
Shi dai wannan kamar yadda kika faɗa, taro da aka yi a shi birnin Nairobi shi ne taro na farko irinsa da aka yi a Afirka. Wannan shi ne karo na farko da ƙasashen Afirka suka zo suka tattauna akan buƙata da suke da ita akan abin da ya shafi canjin yanayi. Kuma taro ne da alhamdulillah an samu nasarori da dama abubuwa. Nasara ta farko ni da na gani ita ce for the first time ƙasashen Afirka sun zo sun haɗa kansu sun yadda akan wani abu guda ɗaya da suke gani shi ne wanda suke buƙata. Wanda idan ana magana abin da ya shafi fitar da makamashi mara kyau, wato carbon emission a dama ta majalisar ɗinkin duniya akwai kana fitar da ƙasa da kaso hudu a duniya su muke fitarwa, wanda duk sauran ƙasashe ne manyan ƙasashe ke fitarwa. Amma kuma abin takaicin shi ne illolin da ake kusan sama da kaso 70 a nan Afirka ake samun su. So kin ga wannan abu ne mai kyau a ce ƙasashen da suke samun illolin nan sun zauna sun tattauna sun haɗa kansu. Taron nan nasara daga cikin abin da ya samu shi ne sama da shugabanni na ƙasashe 20 sun je da kansu, sannan kuma sama da wakilci na ƙasashe 40 duka Afirka sun je wannan taron. Kin ga abu ne mai kyau da ya nuna miki cewa Afirkan nan sun zo sun haɗa kansu, kuma an zauna an tattauna matsaloli, an yi agreement akan yanda za a takan wannan matsaloli, sannan kuma an saka hannu kowace ƙasashe. So wannan ya bada damar idan za a je shi babban climate summit da ake wanda za a yi a watan Nuwamba wannan shekara a shi Dubai. So Afirka za su tafi da wata murya guda daya, wannan babban nasara ce.
Shi kuma Dr. Nazifi Umar Al-Ramma, malami a sashen fasalin kimiyyar ƙasa na Jami'ar Yusuf Maitama Sule dake Kano, ya ce ba dukkanin iftila'in yanayi ne dake yake da alaka da sauyin yanayi ba.
Mutane da yawa saboda yawan ambata kalmar sauyin yanayi da ake yi su suke ganin duk abin da faru su ke kokarin ce sun danganta shi da sauyin yanayi, amma ba kowane abu ne sauyin yanayi su zama da yanayi ba. Sabi an sama dama abubuwa da yawa suna faruwa. Haka yayin da Allah ya yi duniya ya yi ta fuskan fuska wata kwallon duniya da ruwa da duniya da halittun tsirrai da masu rai, wato kamar ka ɗauki ƙwallon duniya da duk abin da yake kanta ko ƙarƙashin ta sai ka cuta shi a cikin wata zakka mai faɗi yadda kake jinta da fuska, to wannan zakkar fuskar ita ce atmosphere. To ita kuma atmosphere da jikinta sun danganta da yadda rana ta haska jikin ta, saboda zafin rana na da zumin rana da yake da jikin ta yana zuwa yana dukan wannan zakkar fuska. Haka zalika su kansa a jikin doron ƙafa wani gurin ruwa ne, kaga ruwa samanta sun ga ai ba shi da kaushi bayan da kaushi ta mai ruwa kaman ce kuma ke jiki, nan kuma doron ƙafa su kuma yana da kaushi wani gurin a shimfiɗe ne, wani gurin kuma sun yi wani mutum sun yi mutum na fitar kudu, wani gurin biya sun mara kwaci da ta sai ne, wani gurin kwatantaɓe ne, wani gurin yashi ne, wani gurin taɓe ne. Yawan nan abubuwan su suke sun yi wata ita kuma ta zuwa wannan da kafika da duniya ta fi kudu da su ka.
Gashi mun koro bayanai amma kuma lokaci ya ci mana, sai a biyo mu bashi cikin wani sabon shirin a makon gobe idan Allah ne kowa mai komai ya yage mana. Yanzu a madadin bakin namu Farfesa Adnan Abdulsalam, sai Dr. Nazifi Umar Al-Ramma da Dr. Dahir Muhammad da lokacin ma'aikacin sashen Hausa na muryar Amurka musamman ma Solomon Abu da ya daidaita mana sauti, ni Aisha Mu'azu nake mana fatar alkhairi. Madalla, yanzu kafin mu yi sallama masu sauraro, ga Muhammad Hafiz ya sake dawowa da labarai amma wannan karin a takaice.
Tawagar masu bincike da ke aikin ceto sun kwashe yinin Alhamis a gabashin kasar Libya suna aiki, inda ambaliyar ruwa ta yi sanadin mutuwar dubban mutane sannan dubbai suka ɓata. Zuwa yanzu dai ba a san hakikanin adadin waɗanda suka mutu sakamakon ambaliyar ruwa da ta faru a ranar Lahadin da ta wuce ba. Kamfanin dillancin labarai na Associated Press ya rawaito ministan lafiya na gabashin Libya Usman Abdul-Jalil yana cewa an binne gawarwakin mutum 300 yayin da ake ci gaba da shirin binne wasu. Ma'aikatar harkokin wajen Rasha ta faɗa a ranar Alhamis cewa ta kori wasu ma'aikatan ofishin jakadancin Amurka 2 daga ƙasar bisa zarginsu da yin aiki da wani ɗan ƙasar Rasha da a baya Moscow ta zarga da yin ayyukan leƙen asiri. A cikin wata sanarwa da ta fitar, ma'aikatar harkokin wajen ƙasar ta ce ta gayyaci jakadiyar Amurka Lynn Tracy tare da sanar da ita cewa jami'an diplomasiyyar biyu Jeff Seelin da David Bernstein sun gudanar da ayyukan da suka saba doka ta hanyar hudda da wani ɗan ƙasar Rasha Robert Shanov, kuma dole ne su bar yankin na Rasha a cikin kwanaki 7.
To da haka ne kuma za mu sallama da ku a cikin shirin namu na hantsi a yau. Sai a kasance da mu zuwa can anjima da la'asariyar ku idan Allah ya kai mu domin sauraron wasu abokan aikinmu da wasu sabbin shirye-shiryen. Yanzu a madadin Muhammad Hafiz Baballe da ya taya ni gabatar da shirin, sai wanda ya shirya kuma ya bada umarni Solomon Abu, da ma wanda ya kula mana da na'ura Mr. Charleston, Ni Aisha Mu'azu nake cewa ai hutun ƙarshen mako lafiya. Ma'assalam.